Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya WHO na cewa yanzu haka kimanin mutane miliyan 1.28 ne ke mutuwa a kasashen duniya daban-daban a duk shekara sakamakon hatsarin ababen hawa, kuma akasarinsu na mutuwa ne a kasashe masu tasowa irin su Najeriya. A nan Najeriya ma dai wannan matsala na hatsarin motoci ko baburan hawa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya, inda jihohi ke ci gaba da kafa dokokin tuki da nufin kare al'ummominsu daga hatsarin ababen hawa. Wannan ne ma sa gwamnatin jihar Lagos sake bullowa da wasu dokoki na hana zirga-zirgar manyan motocin hawa, musamman na tankuna da kuma masu daukan kaya, kama daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 9 na dare. Wata sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar sufuri a jihar Lagos, Binta Oliseyi Wenu, ya raba wa manema labarai, ya ce ko da yake dokar ba sabuwa bace amma kuma sake bullo da dokar ya zama wajibi ganin yadda ake ci gaba da fuskantar matsaloli na hasarar rayuka. Don haka dokar ta umarci 'yan sanda da sauran malaman hanya da su tabbatar masu manyan motoci sun bi umarnin sau da kafa. To ko ya direbobin manyan motocin suka ji wannan dokar? Tambayar kenan da na yi wa wani Mr. Ojo.
It's good, but at the same time it's going to affect some majority of the business men and women. If they can just, the government can just do it from 10 o'clock.
Yace wannan mataki ya yi daidai, amma dai ina ganin ya kamata a ce dokar ta fara aiki ne daga karfe 10 na safiya zuwa karfe 9 na dare, domin idan ka duba su kansu manyan motocin suna da amfani. Ni a gani na ba wai kawai manyan motoci ne ke haddasa hatsara ba a wannan birni, a'a kamata ya duba matsalar kananan hanyoyi da kuma cunkoso.
Too many.
A ƙarshen makon jiya ne dai aka yi hasarar rayuka akalla 15 a wasu hatsura da ya auku a birnin Lagos da kuma hanyar Ibadan zuwa Lagos, inda wata mota dauke da kwantenan siminti ta faɗo akan wata mota tare kuma da kashe fasinjojin da ke cikinta guda hudu. Batun biyan diya ko inshora dai ya kasance ɗaya daga cikin manyan matsalolin hatsara da ake fuskanta, walau ta ɓangaren direbobi ko fasinjoji, a duk lokacin da hatsari ya rutsa da su. Wannan ne ma yasa na tambayi aminan ɗaya daga cikin waɗanda suka rasu a wannan hatsari na birnin Lagos ko gwamnati ta tuntube su dangane da batun inshora. Sai ya ce
sun wa alƙawarin za su ba mu inshora, amma sun ce ko sai nan gaba kaɗan da jiya haka. Sun ce za su ba mu amma sai nan gaba kaɗan.
Su ma dai direbobi a lokacin da na hira da su sun bayyana rashin jin daɗin su, inda suka kai alamun cewa an tsane su ba ga albashi ba mai tsoka, kana kuma ba inshora ba, kamar da waɗannan direbobi ke shaida mani.
Mu ba su kame muke ba, kowa zagi mu suke. Direbobi ba mutane ba ne, ƴan iska ne, menene ba wanda baya zagi mu. To mu muna roƙo don Allah a nima mana mafita a wurin gwamnati a share mana hawaye.
Suna karɓa, akwai life insurance, amma gwamnati in wani abu ya faru da direba za su biya fa, ba wai ba za su biya ba. Kai su zo gidanka ma su ba iyalanka naira 50,000 a matsayin wai an rasa wannan direba sakamakon hatsari. Babu shi ba labarin sa, kowa ya sani a ƙasar nan. Direba da yana cikin wani yanayi wanda yana neman taimakon na gaggawa.
Duk kokarin jin ta bakin jami'an ma'aikatan sufuri da kuma kwamandan hukumar kare hatsara ta ƙasa reshen jihar Lagos, Mr. Hijinius Omaji, ya citara duk kuwa da aiki masa da sakon karta kwana da na yi kafin na hada wannan rahoto. Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan doka yanzu zai aiki a Lagos mai fama da cunkoson miliyan ababen hawa a ƙasar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.